أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته A yau kwanan wata 5 ga watan Ramadan shekara ta 1434 Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da wato ina jin 14 ne ga watan 7 shekara ta 2013 a lissafin Turawa za mu dora kan inda muka tsaya a tafsirin suratu Tauba wanda yau muna darasi na 5 ne kamar yadda aka sani zamu tashi akan aya ta 39 fadin Allah tabaaraka wa ta'ala illa tanfiru yu'adhibukum 'adaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir wanda jiya mun tsaya ne akan aya ta 38 fadin sa ya ayyuhal ladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ardi araditum bil hayatid dunya min al-akhirah har izuwa karshe arama bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim illa tanfiru يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
الله مدوكين سركي يكي تشيوا بيان آية جيدة أكي بياني yakin tabuka da Allah tabaraka wa ta'ala ya zabarar da sahabbai cewa su kama hanya su tafi basu tafi ba suka yi nauyin jiki to shine anan Allah yake cewa illa tanfiru yu'adhibukum 'adaban alima idan ba ku tafi ba ba ku je wannan yaki ba to Allah zai muku azaba mai radadi a lahira ai fil akhira wasu malaman suka ce a huwa tibasul matari anhum fid dunya Allah zai rike musu ruwan sama su yi taro kwal ruwa Allah ya hana ga lokacin ruwan ya zo kuma Allah ya kiya ba da ruwan gabaki daya kamar yadda an samu a tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira wasu mutane yace su taho dan su je yaki saboda Allah suka ki zuwa Allah ya jarrabe su aka rike musu ruwan sama suka zauna cikin talauci da fari وتثاقلوا عليه فامسك عنهم المطر كف امسك عنهم المطر اكا ريكي مسروا اكا حنا سسامو روان سما ويستبدل قوما غيركم كما الله زي تشنج واسو متانن باكو با كو دي كوي سبودا الله كو سامو متساي ا وجان الله دا دوكاكا وجان اوبنجيجي كو كما الله يا مكو عذابا ا لاهيرا كو تين دغا نان دنيا ya jarrabe ku da fari da talauci da yunwa da kamfar abinci sannan kuma daga baya Allah ya canja ku ya kawo wasu wadanda ba ku ba yastabdil qauman ghayrakum khairan minkum wa atwa zai kawo wadanda suka fi ku alkhairi kuma wadanda suka fi ku bin Allah Sa'id ibn Jubair yace hum abna'u Faris sune ayan Faris sawa wasu kuma suka ce hum ahlul Yamani sune mutanen Yaman Allah zai iya canja ku wala ta durruhu shay'a ba abin da zai cutar da ubangiji kuma ku ba ku isa ku cuci ubangiji da komai ba bi tarki kumun nafira dan kun ki ku je yaki kar ku dan mani za ku cutar da Allah da komai wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai wannan aya din tana nuna mana cewa duk lokacin da Allah ya ubangiji ya buƙaci wasu bayi da su aikata wani abu wanda yake wannan abun wajibi ne su yi kuma umarni ne na ubangiji sai suka yi sakaci suka yi rauni suka ki su aikata wannan abun to babu ruwan Allah tabaraka wa ta'ala zai canja su ya kawo wasu haka ayyukan addinin Allah suke dukkan commitment na addini idan Allah ya sa a zamanin ka ake yin abu kaza to kai kokari ka jefa kanka cikin masu yi wa addinin Allah aiki idan ba kai ba Allah zai canja ya kawo wasu wadanda ba kai ba kana kallo ana yi kuma ka zama dan kallo ba yanda zaka yi kuma su sun dauki credit din wadanda suka zo daga karshe suke yi sai ga sun samu matsayin sun samu daraja tunda kai ka samu dama ka yi kai amfani da ita shine ma'anar wa yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canja wasu ba ku ba haka al'amarin ubangiji yake so al'amarin Allah abu ne wanda yake yana buƙatar a yi da'a a lokacin da yace ayi yanzu kamar misalin mutum yana da hali yana da kudi yayi wa addinin Allah aiki ya ke wa addinin Allah aiki anyi ya taimaka yaki ko mutum yana da mulki yayi wa addinin Allah aiki ya ke wa addinin Allah aiki anyi ya taimaka yaki kana nan kana zaune zaka ji wani yaro kuma ya taso shi ma mai kudi ne kuma sai Allah ya sa masa son addini yana taiwa addinin Allah hidima yana taimakon addini kaga ana ta masa addu'a a gari ana Allah san barka kai kuma da ka samu kudin kai yayin kudin ku ne tsofaffin masu kudi a garin nan amma ba ku yi wa addinin Allah aiki so daga baya kawai sai dai a zo a ji labarin ka wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadru shay'a Allah zai canja wasu ba ku ba kuma wallahi ba za ku cutar da Allah da komai ba duk wannan misalai ne masu tarin yawa haka ko da aikin karfi ne da ya shafi addini ko irin wani aikin agaji ko irin aikin hizba din nan mutum ya samu dama yayi bai yi ba sai baka yi ba sai Allah ya tasar da yara kaga daga baya sun zo suna yi ko hidimar addini ko zirga zirgar addini ka samu dama kana da iko an ce ka zo kai sai ka ce da Allah kai kar a shigar da kai harkokin addinin nan kai baka da lokaci to shikenan baka da lokaci amma kana da lokacin neman duniya ai kana da lokacin neman tuwo kana da lokacin neman abincinka amma baka da lokacin da zaka yi wa addinin Allah aiki to sai Allah ya zo ya canje wasu a kawo wasu suna yin abun kana kallo kai kuma gashi nan baka yi amfani da damar da ka samu ba illa tansuruhu faqad nasarahu Allah Allah ya ce idan ba ku taimaki manzon Allah ba to ba hakika Allah ya taimake shi hadha ilamu min Allah azza wa jalla annahu almutakaffilu bi nasri rasulihi wa izazi dinihi wannan Allah ne yake bada labari tabaraka wa ta'ala cewa shine zai dauki nauyin taimakon annabinsa kuma shine zai taimaki addinin manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya taimaki manzon Allah inda qillatil awliya yayin da aka samu mutane masu taimaka masa din kadan ne amma Allah ya taimaka masa wa kasratil aada Allah ya taimaki manzon Allah a lokacin da yake fama da abokanan gaba masu tarin yawa to yaya kake ganin yau kana tsammanin Allah ba zai tayar da masu taimakon addini ba wataƙila kai ma'aikacin gwamnati ne wataƙila kai dan siyasa ne wataƙila kaza so ba kai wa addinin Allah aiki ba wallahi Allah ba zai kyale ka ba zai kawo wasu da za su yi wa addininsa aiki kuma kana kallo bakin ciki da kuttu ya ishe ka ka rasa inda za ka sa kanka wa yastabdil qauman ghayrakum kenan illa tansuru faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain iz huma fil ghar utina yayin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayin da kafirai suka fitar da shi daga garin makka shine iz akhrajahu alladhina kafaru min makkata hina makaru bihi yayin da suka kulla masa makirci da ainihin kulle kulle wa aradu bihi suka nufaci sharri da annabi sallallahu alaihi wasallam wa hammu bi qatlihi suka himmatu za su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam saniyas naini shi ɗaya ne daga cikin mutane guda biyu mana da shi da sayyidina abubakar haka suka kama hanya suka fita izhuma fil ghari suka je suka shiga cikin kogo naqbun fi jabal saur bi makka suka shiga wani rami a cikin jabal saur ko gharu saur a garin makka wani kogo ne yana nan har yanzu a garin makka idan kana so ka kai ziyara zaka iya zuwa ka kai ziyara ka je ka ga inda manzon Allah yayi gudun hijira yayin da zai tafi Madina iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana atina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama kafirai suka kulla masa makirci suka kulla masa sharri ya kama hanya ya fita sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin kogo malam kogon dutse ga talauci ga yunwa ga duhu ya zauna kwana uku a cikin wannan kogo shi da sayyidina Abubakar a lokacin abokanan gaba sun biyo su ana neman sa za a kashe shi ana neman sa za a halaka shi yayin da yake cewa dan uwansa abokinsa kenan sahibihi sahibinsa shine sayyidina Abubakar wannan lamirin yana koma kan Abubakar ne yana ce da shi la tahzan kada ka damu inna Allah ma'ana lalle Allah yana tare da mu ataba Allahu azza wa jalla ahlal ardi jami'an fi hadhihi al-aya ghayra Abi Bakrin malaman tafsiri suka ce Allah ya zargi mutanen duniya gabaki daya akan wannan aya amma banda Abubakar Abubakar shine aka ce da shi sahibihi sahibin annabi abokin annabi kaga wannan bawan Allah malam ya samu daraja ya samu matsayi ya samu kima Allah ya ambaci Abubakar a cikin Al-Qur'ani cewa shi abokin manzon Allah ne to sai wani kuma daga baya yazo ya zage shi kawai kuma wani ya zage shi shikenan sai a yadda Abubakar abokin annabi ne duk cikin alqur'ani shine wanda annabi ya ambace shi a matsayin sahib abokin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama zamu zo mu karanta kissar abin da ya faru yayin da suka kama hanya za su tafi wannan hijira insha Allah ta'ala a yanzu din nan yan uwa Allah ya mana arziki na samun karuwa na ɗaya daga cikin yan uwa mata za ta shiga musulunci yanzu insha Allah muna fatan Allah ya dada karfafa addinin Allah amin ka gani sai ka ga haka Allah yake lamarin sa wasu suna nan suna bibiya suna jin abin da ake fada kuma Allah yana gamsar da su muna fatan Allah ya tabbatar da ita a cikin musulunci so idan tana kusa sai ta zo sai a bata kalma na'am aina hiya ina an rama ba ta sai a gaya mata ta fada in ta ji abin da na fada sai ta fada ko ta ce ashhadu ta fada mu ji a ba ta microphone okay ba ta karso a gaya manta ce ashhadu ta fada ku bata microphone din ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahu akbar so daga yanzu kin zama musulma insha Allah ta'ala da ke da sauran musulmi da suke kalmar shahada tun kafin shigowar ki musulunci duk daya kuke wanda yafi wani a cikin ku shine wanda yafi tsoron Allah muna fatan Allah ya tabbatar da ke akan addinin ki a tambaye ta tana so a canja mata sunanta ne wani suna take amfani da shi da na'am Aisha daman Aisha sunanta tana so a sa mata suna Aisha to jama'a mun sa mata suna Aisha sunan matar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama so muna addu'a ta musamman Allah ubangiji ya karfafa mata musuluncinta Allah ya tabbatar da ita a cikin wannan addini so zamu mika amanata ga yan kungiyar da'awa ku dauke ta ku rike ta hannu biyu ku taimaka mata duk abin da take da shi na bukata sai ku taimaka idan yafi karfin ku sai ku sanar sai mu sana a nan wajen karatu a nema mata taimako a gaza mata sannan a kula da lafiyarta da rayuwarta da abincinta da lura da inda take a kuma kai ta gidansu gurin yan uwanta ayi musu nasiha sannan a wakilta ta da wata yar hizba da za ta koya mata addini muna fatan Allah ya tabbatar da ita a cikin addininta.
Amin.
Jama'a, wannan aya aya ce daga cikin ayoyin Al-Qur'ani da Allah madaukakin sarki ya nuna mana gatan Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Kuma Allah ya nuna cewa in dai bamu taimaki Annabi din ba fa shi Allah zai taimake shi. Shine illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Tana bayani akan hijirar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daga garin Makka zuwa Madina. Saboda bai hijiran ba sai da Allah ya bashi dama. Yana so ya fita, ya dade yana so ya fita, sai daga baya Allah ya bashi dama yace ya iya fita. Kuma da yazo fita din sai ya je gurin Sayyidina Abubakar Siddiq. Allah ya kara masa yadda. Shi yasa manzon Allah yake cewa Sayyidina Abubakar a riwayar da Imam Tirmidhi ya rawaito a cikin ba fil kitabul manaqib yake cewa hadisi ne hasan yace anta sahibi fil ghari wa sahibi ala al haut. Kai Abubakar kai ne abokina a cikin kogo, kai ne abokina a cikin me, a cikin kogo, sannan kuma kai ne abokina a tafkina ranar tashin alkiyama. Al Husain ibn Fadl yana cewa man kala inna Abu Bakr lam yakun sahiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir li inkarihi nass al Qur'an wa fi sa'iri sahabati idha ankara yakunu mubtadi'an la yakunu kafira. Wannan malami yake cewa a karkashin tafsirin wannan aya duk mutumin da ya zagi Abubakar yace Abubakar ba abokin manzon Allah bane ba, to lalle wannan ya zama kafiri, dan kuwa ya ƙaryata Qur'ani ƙarara, saboda Al-Qur'ani ya ce Abubakar abokin Annabi ne. Kaman anan gurin da yace iz yaqulu li sahibihi, me fasarar sahib? Shine aboki. So Sayyidina Abubakar abokin Annabi ne. Ya ishi Abubakar falala, ya ishi Abubakar matsayi, ya ishi Sayyidina Abubakar ɗaukaka, da Allah madaukakin sarki ya ambace shi a matsayin abokin Annabi. Abin da yafi komai ciwo, abin bakin ciki, abin tausayi, abin damuwa, yau an yi wata al'umma a wannan zamani, an yi wata al'umma a wannan lokaci, ita kuma aikin ta tsinewa Abubakar da zagin Abubakar da la'antan Abubakar. Wannan mutumin da Qur'ani ya ambace shi yace abokin manzon Allah ne, wasu kuma asuwaki suke da dura masa ashar. Kaga mutum ya daki kirji ya bude baki yana cewa la'anatullahi ala Abi Bakr, a'udhu billah, ban sani ba, hankali zai dauka ko bai dauka ba, Abubakar ya zama mutumin banza, kai kuma ka zama mutumin kirki. Anya Sayyidina Abubakar da manzon Allah yake cewa an auna imanin mutanen, inda za a kwatanta imanin mutanen duniya gaba daya a dora su a tafi, a dauko imanin Sayyidina Abubakar a dora shi a tafi, yace wallahi la rajaha imanu Abi Bakr, wallahi imanin Abubakar sai ya rinjaye imanin mutanen duniya gaba daya. Amma wani yazo ya bude baki yana zagin Abubakar, wai kuma wai addini shi ma wai yake yi, ya zagi Abubakar, ya zagi Aisha yarsa matar Annabi, wanda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullahi dan Amr cewa ya Rasulullahi a duniya wa kafi kauna wa kafi so, yace a duk duniya ba wanda nake so irin Abubakar, duk duniya ba wanda Annabi yake so irin Abubakar, fadi kanka tsaye da kikirjinka gaba daya, ba kafara akan ka wallahi. Aka ce a cikin mata fa yace yarsa Aisha, zalika fadlullahi yutihi man yasha, mala wannan falala ce ta Ubangiji da Allah yake ba wanda ya ga dama, zabe ne na Ubangiji. So sai wani karan kadami a nan gurin yazo yana tsine Abubakar, yayi hukun gilan wani addini daga wata kasa kurin, manyan naku suna cinye yan dalolin su, sun barku da muzahara da zagin sabon Annabi. So ba karamin kuskure bane wannan, ba karamin hadari bane, bana jin Abubakar zai zama mutum banza, ka zama mutumin kirki. Kuma shi yasa Allah yake kwashe albarka a rayuwar mutane. Inda irin su Abubakar su za a zo a tsine wa albarka, irin su Abubakar su za a la'anta, irin su Abubakar su za a zaga, to yaushe Allah zai saukar murku ruwan sama Allah ya albarka cikin sa? Yaushe za ku samu albashi, albashin ku ya albarkan ku ji dadin sa? Ba za ku taba ji ba wallahi. To wannan shine abin da yafi komai ciwo. Kuma yanzu gashi nan ana nan ana ta diban yara, ana ba su scholarship, ana kai su kasar Iran, wai suna koyo zagin Abubakar da Umar, suna nan da yawa. Kwanan nan wani professor yake cewa sun je tafiya ta kai su kasar Iran, wani abu ya kai suka je suka ga yan Najeriya suka je suka tarbe su wanda suke karatu a can an ba scholarship suna cin arziki an koya musu tsinewa Abubakar da la'antansa da bata shi da fadin maganganu marasa kyau akai suna nan duk shekara ana daukan su ana tura su kaga babu masifa da ta wuce wannan an yi amfani da talaucin da muke ciki ana ganin kamar an taimaka ne me amfanin karatun da zaka je kai ka kare rayuwarka aje a koya maka zagin Abubakar da Umar bana mantawa lokacin muna jami'ar musulunci ta Madina muna karatu muna fita wa'azi wa alhazan mu na Najeriya sai gashi sai muka tarar da ga wasu dalibai su kuma su ma daga kasar Iran yan Najeriya ne su ma kasar Iran ta biya musu kudin jirgi sun shigo maka da Madina da su muke kafada da kafada su ma Hausawa ne yan Najeriya mu muna yada sunnar manzon Allah muna koyawa alhazai aikin haji kamar yadda annabi yayi su kuma suna bi suna koyawa alhazai zagin Abubakar da Umar kuma su ma yan Najeriya ne kuma an biya musu kudi na jirgi sun zo suna yi so ya kamata mutane su sani shi an ci yana yaduwa a cikin al'umman nan wanda wajibi ne sai mun tsaya tsayin daka mu koya mutane addini mu koya musu sunna so in dai mu cire gaba da take tsakanin mu da fadace da muke da la'anta da tsine-tsinen juna da cewa wani ya iya wani bai iya ba da yi da mutane da wannan ba wallahi ba za mu je ko ina ba so mu tsaya mu yi ta da'awa a rinka shiga birni da kauye malamai a yi ta aiki a yi ta da'awa masu kudi ku taimaka wa malamai ku agaza musu ku dauki nauyin da'awa ku taimaka wa bayin Allah daliban ilimi da ba su da halin da za su shiga jami'a su yi karatu ku biya musu kudi su shiga jami'a su je su yi karatu su za su amfanar da al'umma amma in ba haka ba wallahi za mu shiga cikin tasku nan gaba sai ka zo kana kokarin yaban Abubakar din ma abun ya gagara kuma mun gaya muku a jihar nan akwai yanzu akwai garurruka ɗaiɗaiku suna nan da Abubakar din kullun sai an tsine masa albarka nana Aisha matan manzon Allah kullun sai Allah an ce ta shi an ci kenan babu bala'i da ya shafi al'umman musulmi irin shi an ci wallahi kuma shine babban hadarin da yake fuskantar al'umma wanda wajibi ne sai mun tsaya tsayin daka ta hanyar ilimi ba wani fada ba zagi ilimi kurum da karatu a koya wa mutane aya a koya musu hadisi a ba su aqida ta kwarai a dora su akan hanyar magabata a nuna musu matsayin sahabban annabi matan ku koya musu su san daraja ta matsayin sahabban annabi da matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam amma yanzu mutun yazo ya bude baki ya ce wai matan manzon Allah wai yar wutace kariya fa mutun zai ajiye a gidansa sai ya sa mata suna Aisha kariya mutun zai sa wallahi sai ya sa mata suna nana Aisha saboda tsabar wulakanci kuma duk a kasar nan ake so wannan abun abu ne wato mai ban ciwo mai bacin rai kwarai da gaske wannan bawan Allah yake faɗa gashi nan Imam al-Baghawi yace ya kawo cikin tafsiri Al-Husayn ibn al-Fadl yace man qala inna Abu Bakr lam yakun sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun kuma suna cewa ai Abu Bakr riddadde ne ba a san cikin sabon annabi wai ya ridda wai annaban wa wai yayi da na sani wai da ya mai da shi wai ya sa shi a matsayin sahabi wai ya ridda wai ya cuci ahlul baiti irin maganganu marasa kyau da baki baya iya dauka da sauran sahabbai kuma aka ce duk sabon yan shi'a ce suka yi duk sabon annabi sun ridda sai ba su fi mutum biyar ba sai su Miqdad ibn al-Miqdad irin su Abu Dharr al-Ghifari su Ali ibn Abi Talib su Khadija su ne daidai ku waɗanda ba su ridda ba a wajen sauran duk arna ne duk sabon nan gaba ɗaya sun ridda ya aka yi wai ai bayan bandan Allah ya bar duniya wai sun zama kafirai kuma yanzu duk aya da zamu karanta ta Al-Qur'ani sabon nan suka ruwaito ta duk hadisin da zamu karanta na addinin mu sabon nan suka ruwaito to kaga wannan yana nuna mana shi an ci gaba ki dai suna kokarin rusa addinin musulunci ne ma gaba daya to kun ce kamar waɗanda suka dauko ayoyin suka kawo duk mutanen banza ne kai abu amun da yafi komai ciwo da yafi komai muni wai mala'ika Jibrilu kansa wai da yazo da manzanci wai kuskure yayi ya bawa Muhammadu ba Muhammadu yake ake nufin ya ba ba Aliyu ake nufin ya ba wai yazo ya tarar da su a kwance da yake Ali bin Abi Talib yayi kama da manzo Allah ya kama da Aliyu sai kuskure ya ba da manzanci wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai shine wai Allah wai yace kai ya zaka je ka ba wannan ba abin da muka ce ka ba ba ka duba wannan rashin mutunci dan Allah wannan kafirci malam kaga wannan ana nuna Allah ma wato bai ma san Allah da ya sauke kawai to jama'a shi an ci bai da kyau shi an ci bai da kyau mummunan addini ne shi an ci kuma kamar yadda suke la'anta waɗannan bayan Allah suke fada a fili karara mu kuma ya zamu ji nauyin fadin cewa shi an ci ba addini bane wani yawo a gari ana muzahara ana ihu ana la ilaha illallah ana cewa musulunci ana tuta daga tutar la ilaha illallah wala duk yaudara ce kuro yaudara ce yaudara ce tunda yanzu dai gashi nan mun gani a fili karara yanzu nan muna da hotuna wallahi an zo taron maulidi a Zaria anan gurin da arna yan coci coci ana buga badujala da cross da komi ana aliloya ana maulidi ana aliloya ana yana nan kotan ana ta yada shi an hada kai da wadanda ba musulmi ba dan a zagi musulunci a bata addini aliloya ana kada aliloya ana maulidi wai kuma maulidin annabi ake mutum ya mutu an sa masa cross an rataya masa cross a jikin gawarsa kuma wai musulmi ne duk gashi nan ana yi kowa yana gani wannan ma ai wa'azi ne da ya kamata mutane su gane kurin ana yaudarar su ne a raba su da musulunci a hada su da yahudanci kawai sun sani ko ba su sani ba so aqidar musulunci dole ne mu tsaya a kanta kuma mu yi bayani wa al'umma cewa ga yadda hakikanin aqida ta kware take man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama kuma ya kafirce inna atadna lil zalimin nara Allah ya ce amma dai mun tana da wuta ga ainihin wato azzalimai masu ketare gaskiya lokacin da suka shiga cikin wannan kogo da shi da abokinsa mu mun yadda aqida mu cewa ba yanda za a yi Allah ya hada manzon Allah da wanda yake kafiri Abubakar ne kafiri za su zo su hijira ya hada shi su tafi tare kuma Abubakar ne in kafiri ne yaya Allah zai sa ya zama sulkin annabi ya dauki Issa wacce ya fi so cikin ƴaƴansa ya ba wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama so wannan hankali ma bai zai dauka ba to lokacin da suke cikin tafiya sai sayyidina Abubakar yake cikin yanayi na damuwa sai yake cewa manzon Allah waɗannan mutanen fa za su kama mu malaman tafsiri suka ce lam yakun huzna bi bakar jubnan minhu bakin ciki da damuwar da sayyidina Abubakar yayi ba wai din tsoro bane ba a'a inna ma kana ishfaqan ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana tausayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace in qutila ko in uqtal fa ana rajulun wahid idan ni aka kashe inji Abubakar a lokacin suna cikin kogon yace in ni aka kashe ni kadai ni mutun ne ni kadai ba kowa ba wa in qutilta halakatil umma yace manzo Allah amma yau in aka kashe ka an halakar da al'umma ku duba wata magana mai tsada yace ya rasulullahi in kai aka kashe to yau an kashe al'umma ashe kashe sunnar annabi kashe wannan al'umman ne ashe duk wanda zai yi kokari ya kawar da sunnar manzo Allah bai so ya ji duriyar sunnar annabi to kaman yana kashe al'umman ne so in kuna so ku rayar da al'umma ku koya mata sunna ku koya mata Allah ya ce ku koya mata annabi ya ce ku koya wa al'umma ku yadda annabi yake sallah ku koya wa al'umma ku yadda manzon Allah yake aure ku koya wa al'umma ku yadda manzon Allah yake kasuwanci ku koya wa al'umma ku yadda manzon Allah yake azumi ku koya wa al'umma ku yadda annabi yake komai da komai so ashe kin koyar da mutane sunna kamar kashe al'umma ne dan mu a aqidan mu muna ganin bin sunnar manzon Allah karanta hadisan manzon Allah aiki da abinda manzon Allah ya zo da shi kamar muna tare da shi ne a raye to sai wani ya zo kuma yana kokari ya raba ka da abinda annabi ya zo da shi yana dora ka akan ra'ayin shi a ce annabi ya ce a ba za a yi ba mu ba haka muka saba muna yi ba ko a ce ga hadisi ya tabbata annabi ya faɗa cikin sahih bukhari ce mu malumin mu ba su ce mu yi haka ba malumin ku su kuma suwa in ana ambata manzon Allah kuma wani malami kuma akwai wani rawani da zai motsi bayan ambaci Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai wani dan adam da yake da sauran daraja da sauran kima bayan an ambaci annabi idza jaa al matar batala al tall yayin da ruwan sama yazo kuma sai ana sauraron wani yayyafi ha idza jaa nahrullah batala nahru maqil idan ruwan Allah yazo kuma kogin ubangiji yazo sai a saurari kuma kogin maqil ai ruwan sama yana sauka da mamako kuma ba wani sauraron wani wata yayyafa kuma so idan annabi yace zance ya kare idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami idan annabi ya fada zance ya kare kakat kowa cire hulan sa yake shiru manzon Allah ya fada shikenan dan magana manzon Allah ita ce karshe ita ce kakat amma har yau a cikin al'umma na akwai wadanda suke kwatanta magana annabi da maganar malaman su ga hadisi ya tabbata sai ya ce wallahi mu malamin mu ya ce kan mu aiki da wannan hadisin shi ko malamin ka aina da zai hana kai aiki da abin da annabi ya zo da shi so ya kamata ku sani addinin musulunci ma wayewa ne fahimtar sa akwai waɗanda suna ganin sun gane addini amma har yanzu kawukan su suna cikin tukwane an jefa ma kanka a cikin tukunya gashi kana kishin kai mai addini ne kai mai son Allah kai mai son annabi amma baka da yancin yin addinin kuma shi bin manzon Allah kofar abuɗe take ba cewa akai an ba wani makulli da kwado sai shi yaga dama zai shigar da kai ba a'a ba haka bane shi dai bayani zai maka ya fahimtar da kai in hadisi ya inganta ai zance ya kare Imam Malik ba cewa yayi idan hadisi yazo ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ku dauki magana ta ku buga ta a jikin mango kar ku sake cewa Malik ya ci kar a saurari magana ta indai ta annabi ta zo haka Malik yace haka Imam Shafi'i ya faɗa haka Imam Ahmad ya faɗa haka Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'a an yazo a cikin riwaya sahihiya lokacin da aka yi hijira aka kama hanya ana tafiya sayyidina Abu Bakar za su hijira nan za su tafi sai ya wuce gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama sai kuma yana cikin tafiya sai ya dawo ta bayan annabi sai kuma yana cikin tafiya sai ya dawo daman annabi sai kuma yana cikin tafiya sai ya dawo hagun annabi kace ya akai haka ya siddiq yace wallahi inna tuno ina tafiya ta gaba sai in tuno kar kuma a kawo annabi hari ta baya sai in mazan dawo baya ina kare annabi kaji masu son manzon Allah da gaske ba wanda suke son sa da waka da kida ba ai kida a waka ai kida a wake shi ta tas amma kuma a saba wa annabi yace idan na tuno kuma ina tafiya a bayan sa sai kuma in dawo ta daman shi kamar yaya sai ya ce ina tunanin kada wani ya kawo mai farmaki ta hannun dama yace in muna tafiya a haka ina lura daman sai ya ce kai wataƙila tagun din su za a kawo masa hari bari in koma ashe manzon Allah tun can da ba a kyale shi ba ana kokarin kawo masa hari kuma haka bayin Allah na kware suke ba su zama haka sai an samu makiya suna kokarin kawo musu hari wannan sunna ce ta annabawa yanzu annabi ya haya annabi zakariya yankan rago akai musu a gida aka kama su aka yanke su talas kamar yadda ake yankan rago da yawa cikin annabawa da aka kakkashe su wa ka ayyin min nabiyin qatala a wata kira'ar wa ka ayyin min nabiyin qutil ma'ahu ribbiyuna kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dawfu wa masakanu da yawa yau cikin annabawa da waɗanda suka aka kashe su so sayyidina Abu Bakar yana ta kokarin ya zai ba manzon Allah kariya ya je ya dawo jama'a wannan kisar din ta nuna mana wani abu tana nuna mana ashe Abu Bakar yana kaunan manzon Allah iya kauna haka kuma akai ta tafiyar haka akai ta tafiyar haka akai ta tafiyar radiyallahu ta'ala anhu wa arda anhu Allah ya kara ya dade shi Allah ya amince da shi Abu Bakar yana son manzon Allah yana kaunar manzon Allah fi ghayatihi shi yasa kuma shi ma manzon Allah yake kauna Abu Bakar yake kuma son Abu Bakar yace yanzu ba za ku banni ni da Abu Bakar dina ba
Allahu akbar
wata rana sayyidina Umar ya bata wa sayyidina Abu Bakar rai sayyidina Abu Bakar ya kawo labari a shi Umar din ne ma ya kawo labari gurin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam gashi abinda Abu Bakar ya mun yayi sai manzo Allah ya zo ya duba ashe sayyidina Abu Bakar din shine yake da gaskiya sabani irin na dan adam yake faruwa manzo Allah ya ce yanzu ni ba za ku banni ni da Abu Bakar dina ba yace mutumin da didda nazo garin Makka aka guje ni ya rungume ni mutumin da mutanen Makka suka hana ni kudin su ya dauki kudi ya bani muka yi ta hidima da da'awar addini mutumin da mutane suka kaurace mun shi yazo ya matso wuri na yace da ni da shi zamu tafi da tsakar rana fa manzon Allah ya zo gidan sayyidina Abu Bakar da tsakar rana annabi ya ganshi sayyidina Abu Bakar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ya rasulullahi lafiya annabi yace lafiya kalau yace ka gaya wa iyalan gidanka su marmatsa nazo da babban labari ya duba cikin gidan yace ya rasulullahi babu kowa iyali na ne sai yarka sai matarka nana sai Aisha ba kowa suka shigo suka kebance suna kebancewa manzon Allah yace da shi ya Abu Bakar yau dinnan Allah ya umarce ni da na tattara kayana na yi hijira na bar garin Makka na koma garin Madina manzon Allah yana rufe baki sayyidina Abu Bakar yana cewa as-suhbata as-suhbata ya rasulullah yace da ni da kai zamu tafiya manzon Allah ni ne abokin tafiya ni ne abokin tafiya ni ne abokin tafiya mallan nan da nan sai da Abubakar ya duba bayan gida yace ya manzon Allah ga dabbobi guda biyu da man na ajiye su ina ba su abinci ina ta yi musu koto na turka su ina fatan ranar da Allah zai ce kai hijira ka dauki daya in dauki daya mu tafi haka suka kama hanya a boye kafirai suka biyo gida annabi suna neman shi ana cewa ai ya bi ta can a bi shi aje a kashe shi shine dalilin da yasa suka sauke zango suka buye suka shiga wannan kogon ira kogo na dutse suka jiga kwanan su uku a ciki a lokacin ne ma kafiran har sun zo kogon suka hau kogon suna dubawa ashe su manzon Allah suna ƙasa Abubakar ya leka sama sai ya hango kafafuwan kafiran nan da makamai sun biyo za su kashe manzon Allah za su kashe Abubakar to a lokacin ne sai yake ce da manzon Allah ya rasulullahi da ɗaya daga cikin su zai daga kafarsa ya leko ta kasa fa da ya hango mu ka duba wani ikon Allah sai suka shiga saman kogon su kuma da annabi da Abubakar suna kasan kogon so kuma a kasan kogon akwai ɗan rami su kuma kafiran kawai suna ta duba gefe nan suna duba gefe nan amma ba su duba ramin kasa ba sai Abubakar yake cewa kash da wani siya dan leka karkashin kafarsa zai ganni da ni da kai muna makale malan ka duba rayuwar da manzon Allah yayi fa rayuwar tsoro rayuwar damuwa saboda kafirai suna bin su za su halakar da shi amma duk da haka ya musu adalci ya ta kiran su yana cewa ku ce la ilaha illallah kasuwa yake bi yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane kulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah ku rabauta dukuncin da ya musu kenan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama shine manzon Allah a wannan lokacin yake ce da shi ya Abubakar la tahzan inna Allah ma'ana kada ka damu Allah yana tare da mu shine fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatul lahi hiya al'ulya wallahu azizun hakim Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lokacin da sayyidina Abubakar yake ga ya manzon Allah da mutanen nan za su duba za su gan mu za su kama mu za su kashe kai ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sai Allah ya sauka musu da sakina ka san abin da ake nufi da sakina natsuwa shine wani ya haifa iyaye sa mata suna sakina in an ce sakina ana nufin natsuwa sai Allah ya ba su wani confidence sai ya ba su wata wani security da wani natsuwa ya cire musu tsoro mala babu jin tsoro suka samu kwanciyar hankali wa ayyadahu bi junudin lam tarawha Allah ya karfafa manzon Allah da wasu rundunoni da waɗanda rundunonin da kai baka gansu ba Allah ya bashi kariya da wasu mala'iku sune mala'iku waɗanda Allah ya sauko da su suna ta juyar da idanun kafiran nan suna cewa ku fito daga kogon nan ku nemi can ku duba can ashe kuma manzon Allah da sahaba da Abubakar suna cikin wannan kogon wasu malamai suka ce a'a tsoro aka sa a zukatan kafiran kawai suna cikin kogon sai suka ji firgici suka ji suna tsorita sai suka ce kai mu maza mu fita daga cikin kogon nan baya nan har sai da suka koma gida bayan wannan wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ranar yakin badar Allah ya taimaka wa manzon Allah da mala'iku wani sahabi yake cewa ni dai muna tafiya sai naga wani bawan Allah akan doki ingarman doki da farin rawani a rataye da shi duk inda yayi sai dai ta yanke kawukan mutane yace bayan an gama yakin nan a Badar da aka dawo na nemi mutumin nan na rasa na ba manzon Allah labari kaji ga abin da na gani sai annabi ya ce ai mala'iku ne kaga yadda Allah yake wa manzon Allah gata to a wannan lokacin wajen kogon ma sai Allah ya sanya tsoro a cikin zukatan kafiran nan su da suka taho da makamai za su kashe annabi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya juyar da tunanin su suka bar wannan wurin to haka ake gaya wa mutane duk lokacin da wani yace zai fada da addinin Allah to wallahi Allah zai bawa addinin sa kariya wa inna jundana lahumul ghalibun kai amfani da damar da kake da shi mulkin da kake da shi matsayin da kake da shi kace za ka yi fada da addinin Allah za ka yi fada da bayin Allah wallahi Allah mai addini yana nan su mutane ba su da wani problem abinda Allah ya ce su yi ne suke yi so sai ka ce kai kuma ka dauki makamin fada da gaskiya to bi idinillahi ta'ala ba za ka samu nasara ba wa inna jundana lahumul ghalibun Allah yace ɗan rundunar mu sune masu nasara sune masu dacewa. Allah yace wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla. Allah ya sanya kalmar kafirai shine kalimatu shirk, ta shirka da saban Allah ita ce akar, ita ce wulakantacciyar kalma. Wa kalimatul lahi hiya al'ulya, kalmar Allah kuma ita ce madaukakiya ila yawmil qiyama, har zuwa tashin alqiyama. Gaskiya ita ce a sama, ko da makareci baya so, ko a dade, ko a jima, ko mungumurzu, ko ana dakawa a turmi, duk yanda aka je sai Allah ya daukaka kalmar gaskiya. Kuma mai gaskiya ba a cewa yau gaskiyarka ta kare, amma mai ƙarya ana cewa yau dubunka ya cika, yau ƙaryanka ya kare. Rayuwa ma yau da gobe aya ce. Duk wani mai dagawa da ka sani, duk wani azzalimi da ka sani, duk wani matuci da ka sani, an yi tarihi, magabata da suka gabata sun yi zalunci, sun yi barna, amma yanzu labarin su faka annahum lam yukhlaqu aw lam yakunu, kai ka ce ba a taba halittar su ba, ko daman babu su gaba daya. So mutun ya kama gaskiya ya shiga layin daidai. Idan ka ce zaka yi fada da gaskiya, kai ne abun tausayi wallahi. Kuma wannan addinin Allah yayi alƙawari sai ya bashi kariya da kansa. كتب الله لا أغلبن أنا ورسولي. الله يأتي نا وجبتا نا ربوتا تيلس دولي نين ازن سامو غلبا كما نين ازن سامو رنجاي نيد من زنين انجي الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أو تعالى يريدون ليطفئوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. متاني سنة أمباني دبا كين سدون ستوتر دا الديني سدالين تي الديني سيكاية واديني مسلين تي سيشري واديني سيامباني دا داما سأما الله يأي الكواري والله سياتي مكي الديني سا بعز عزيز أو بذل ذليل ko mutum yana so ko baya so. Wallahu azizun hakim, lalle Allah shine mai buwayi, mabuwayi kuma mai hikima, mai rinjaye. Tabaraka wa ta'ala. Sai Allah ya ce mai
infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah
haka
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
Sai Allah ya sake kira dangane da yiwa addinin Allah aiki, ku fita gabaki dayanku da manyanku da kananku, dattawanku da yaranku, kuna cikin nishadi ko ba ku cikin nishadi, ko kuna kan tafiya ko kuna tafiyar kafa. Infiru khifafan wa thiqala, ku fita da nauyinku ko kuma ba ku da nauyi. Khifaf rashin nauyi, empty ne, a'a da nauyi a tattare da ku duk ku fita. Imam Ikrima yake cewa shubbanan wa shuyukha, samarinku da dattawanku. Abdullahi dan Abbas yace nashatan wa ghairu nashat, kuna da nishadi ko ba ku da nishadi. Atiyatul Aufi yake cewa rukbanan wa mushata, ko kuna tafiya ko kuna kan abin hawa ko kuna tafiyar kafa, duk ku tafi. Wani malami yake ce Abu Saleh khifafan min almal, ko ba ku da kuɗi kuna cikin talauci, ku yi wa addinin Allah aiki. Fuqara, kuna a matsayin miskinai. Wasiqalan, ko kuma aghniya, kuna da kuɗi, ko da kuɗi ayi wa addinin Allah aiki, ko ba kuɗi akwai nade tabarmai, ko ba haka bane ba, akwai taimakon addini, akwai hanyoyi da dama. To ku fita ku yi wa addinin Allah aiki sama da ƙasa. وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله, ku jihadi da dukiyarku da ainihin rayukarku saboda Allah. Gina masallaci ma jihadi ne, gina makaranta ma jihadi ne, ka samu yara matasa makaranta Qur'ani, ka taimaka musu, ka daga rayuwarsu, ka sama musu makarantun addini, su je su yi ilimi, su zo su ci gaba da da'awa da karantar da al'umma a gari, jihadi ne. Ka samu yaron da yafi kowa cin wayek a garin nan, ko yafi kowa cin neko a sakandare, ka dauki nauyin sa yaje koyo likitanci, dan yazo ya zama babban likita a garin nan, yana taimakawa al'umma, shi ma jihadi ne, ka taimaka. Samu yarinya wacce tafi kowa cin jarrabawa, a tura ta taje ta school of nursing, ta zamanto mai jinya, ko ta zamanto mai kula da marasa lafiya, ko a tura ta ta karanta medicine, ta koyi likitanci, ta zo ta zama babban likita a garin nan. Mu huta da bawa matanmu likitoci maza, duk jihadi ne amma waye yake wannan tunani a banza mai kudi zai zo ya zubar da naira miliyan 2 miliyan 3 a iska amma inda ya ware naira miliyan 1 miliyan 2 zai iya samun yara daga kuran yara a garin nan wadanda suka fi kowa cin jarrabawa a makarantar secondary ko bangaren boko ko bangaren addini ya tura su makaranta jami'a ya dauki nauyin school fees din su da registration nasu su je su yi ta karatu har su gama su dawo garin nan su zo sun taimaka wa al'umma da yawa ana samun yanzu yara sun samu makaranta za su tafi a garin nan amma wallahi haka admission din zai lalace saboda ba wanda zai taimaka musu su gama zagayen da za su yi masu kudin suna da kudin amma ba za su bayar ba in kaga sun kashe kudi ana wani taro ne na siyasa da za a yi riya a je a ba da kudi a gansu a san sun bayar wani ma a karuwarsa kurun a banza zai kashe karuwarsa naira miliyan 20 wallahi tallahi a banza mallam akwai wanda in ya tashi kyauta fa baya kyautar kasa da miliyan 10 to wannan miliyan 10 yara nawa zaka tara a garin nan ka dauki nauyin ilimin su da karatun su so ya kamata mu zafafa tunanin mu wato yanzu bari in ga muku wani abu saboda na san akwai jami'an gwamnati anan yanzu an waye an ci gaba ka je ka bincika gwamnatin Kano yanzu gwamnan Kano abin da ya cikin aikin alherin da yake ka san me yayi ya sa an sama masa yara samari matasa da suka gama jami'a suka samu tuwon sama da mutum 500 duka ya dauki nauyin su ya nemo musu admission wasu ya tura su America wasu ya tura su Dubai wasu ya tura su Turkiya wasu ya tura su Jordan wasu ya tura su Masar wasu ya tura su Sudan wasu ya tura su Jidda wasu ya tura su Inani wallahi tallahi mala yara yan Kano wanda suka gama degree suna da kyakkyawan result ya tura su su je su karatu mutum 500 kaga wannan ya fi ya zo gari yana raba naira 2,000-3,000 kuna ihu kuna cewa sai kai kuna daukan hoton wani kuna lika kuna daukan hoton wannan kuna lika hoto ba shine aiki ba ya kamata ku zama wayayyu an ci gaba akwai abubuwan da kuna da bukata da yawa ba ina magana da wani bane wa'azi nake ina magana da kowa kuma magana ta za ta shiga ko ina gaskiya kwaya ɗaya take da dadi ko ba dadi saboda akwai yan barandan siyasa wanda rayuwarsu gabaɗaya ta kare kurin abin gindin yan siyasa yau ka zo an baka 2,000 ka je ka ci ka sha sweet meal kurin na wajen 550 me amfanin su me za su yi maka haka ya samu waɗanda za a tura su je su doctorate degree kwanan nan ina dawowa daga Masar a jirgi ya hada ni da yara yan Kano da yara yan Jigawa wanda gwamnatin Kano da gwamnatin Jigawa ta tura su gabaɗaya pilot ne wallahi malam gaba ɗaya da uniform din direban jirgi suka tawo nace kun burge ne naji dadi yara musulmi matasa da hulansu ta jiragen nan ta direban jirgi da fararen kayan su da zanzaron su da yan jakukunan su an tura su je su yi karatu akwai wanda mun hadu da su a Iskandariya can cikin kasar Masar can wannan garin Alexandria suna can suna karatu gwamnatocin sun ware so jami'an gwamnati yan siyasa da kuke nan gurin ku ba wa gwamnati shawara ta yi irin wannan a nemi kaman samari matasa ba wani cewa dan wani da dan wani kurin abilist waye fi kowa cin wayek a samu mutane 50 a wannan local government din da suka fi kowa cin wayek da neko gwamnati ta biya musu kudi ta tura su jami'o'i ko na Najeriya ko na waje dan Allah ba ya aiki ba idan an hada a jihohin in ko tura yara 1,000 kawai kuka tura su je su karatu wasu koyo likitanci wasu koyo injiniya wasu a tura su Saudiya su karatu wasu a tura su Sudan wasu a tura su Masar dan Allah ba a ci gaba ba ilimi shine zai yada zai ciyar da garin ku gaba amma wannan naira 10 naira 20 da za a baka in an maka taimako mai yawa a baka dan babur da zaka je karisa wannan wallahi ba shi zai kai ka ba galibin su da yawa ƴaƴan su ba sa karatu anan suna kasashen waje suna karatu kai kawai baka da aiki sai lokacin zabe yayi a zo a sa kai ta ihu a gari shine amfanin ka haka gwamnatin Katsina ta yi haka gwamnatin Jigawa ta yi bari in ga muku yanzu gwamnatin Jigawa abin da ta yi duk yaron da ya zo musabaqa alqur'ani ya ci na daya a kowane bangare ne gwamnan Jigawa da ake gani cewa wasu suna ganin cewa ko baya aiki ko baya da addini ko wani abu yayi alƙawari duk wanda ya zo musabaqa alqur'ani ya ci na daya ko izu 10 ko izu 20 ko izu 50 ko izu 60 ko da tafsiri ko babu tafsiri ya masa alƙawarin scholarship a kowace ƙasa a duniya ya je nemo admission a kasashen Larabawa zai je koyi addini suna nan dubun dubata a makaranta a Masar akwai su a Sudan akwai su a Inani akwai su a Libya akwai su a Jordan akwai su duk suna nan duk yan jiga suna karatu wannan bangaren addini kawai na gaya maka so ni ina gani ina bada shawara ni shawara nake bayarwa wadanda suke da dama yanzu ko chairman na local government na garin nan zai iya wani bayi a samu yara ƴaƴan talakawa mutum biyar local government ta dauki nauyin yara guda biyar ƴaƴan talakawa da ba za su iya shiga jami'a ba a tura su je jami'a Gombe State University ko Federal University ta Gombe a tura su je su karanto likitanci dan Allah ba taimaka ba an taimaka so wannan abun tunani ne wanda ya kamata mu yanzu samari matasa mu sake tunani mu duba mu ga wani irin abu ne zamu iya taimakawa al'umman mu idan an yi haka kun ga an taimaka an agaza ma'aikata ya upgrading din su yanzu da yawa wasu jihohin sun ce duk malamin makaranta da yake koyarwa yake da diploma to lalle ya tashi ya koma ya shiga jami'a je nemo degree an dauki nauyin sa za a ba shi scholarship malaman jami'a duk wanda yake jami'a yana da masters yana koyarwa da masters to jami'a ta ce dole ya fita ya je ya samu PhD doctor degree don Allah wannan ba ci gaba bane ba to amma mun zauna mun dankare kullum muna baya duk an ci gaba amma mu muna baya so wannan kira ne da babban murya muna fatan waɗanda suke da dama din za su iya yi su taimaka hanyoyin mun san ayyukan suna nan da yawa kuma gwamnati tana iya kokarin ta Allah saka mata da alkhairi daidai gurgudu iya abin da ake amma ilimi shine yake raye al'umma ilimi yau in kuka samu kwararrun injiniyoyi kuka samu kwararrun malamai na addini kuka samu kwararrun likitoci kuka samu kwararrun lauyoyi ba ku da matsala za ku zama wayayyu amma ba ku da shi likitoci sai an aro muku dole sai kun je wata jiya kun yi aro likitoci ga samari nan matasa kuna da shi sun ci jarabawar amma ba inda za su je dole suna so ko ba sa zo sai dai a ba su hoton dan siyasa suna yawo da shi saboda they have no any option wannan abin da za su yi kenan na yadda wallahi akwai ƴan kananan ƴan siyasa wanda suna da irin fikira da irin wannan tunani amma ba su samun goyon baya al'umma ma ba su fahimce su ba ba su gane su ba so wallahi wajibi ne mu tsaya mu hada karfi da karfe kuma dattawan gari wajibi ne ina kira tun daga kan mai martaba har zuwa dukkan wani dattijo a garin nan wajibi ne ku tsaya ku yi tunani ku ga ya za a taimaka wa wannan gungun samari matasa da muke da su a nema musu mafita kuma da Obama ya yi mata magana ai yace yawa-yawa rikicin da ake samu a Najeriya yace wallahi yace jobless ne sun yawa ba aikin yi sannan yace ya sa an masa bincike da yawa-yawa samari youth na Najeriya ba sa iya shiga jami'a saboda talauci ya yi yawa ba dan Najeriya bane ba zuwa yayi ba research ne bincike ne amma abin da ya fada gaskiya ne so yayin da mutum yake zaune bai da sana'ar da zai bai da aikin da zai duk wanda ya kira shi binsa zai yi amma idan an kai shi makaranta ya zama busy yana karatu kwakwalwarsa kullun bincike take yi idan ma'aikaci ne an shagaltar da shi da ayyuka an bude kamfanoni an bude masana'antu mutane kowa ya tafi aiki idan garin Allah ya waye wa za a samu a ce wani abu yayi babu amma mutane an bar suna zaune kara zubi shedan shine malamin su kawai so ina gani yana da kyau mu tsaya mu sake tunani dan Allah ubangiji ya taimaka mana in firu khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi yafi alkhairi gare ku amma fa in kun sani amma in kun sani zamu tsaya anan saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji abinda kuma aka faɗa wani ya ji bai ji daɗi ba to muna ba shi haƙuri da mu haka watan ramadana yake in an zo wa'azi wani lokacin a ji daɗi wani lokacin a sha kashi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kafin mu fara karanta tambayoyin da aka rubuto za mu fara da tambayar da aka aiko da baki wannan bayan Allah wanda ta karbi kalmar shahada yanzu ta turo cewa tambaya mata malam da Allah maganar azumi ya za ta yi da wanda ya wuce da kuma wanda za ta ɗora yanzu da wani lokaci ya kamata ta fara da su
abinda yake kanta na azumi shine na gobe dan yau bata musulunta ba so ba a ce sai ta rama dukkan azumukan gabaki daya sai ta kama azumi daga gobe insha Allah amma sallah yanzu akwai magariba da isha'i akan ta sai a koya mata yanda za ta yi alwala ta yi sallah ta yi wanka ta yi alwala ta yi sallah sannan kuma a nuna mata lokacin sahur ta tashi ta kama azumi insha Allah tabaraka wa ta'ala da yawa yau muna da al'ada idan mutum ya musulunta sai a watsa kashin sa a kyale shi wannan kuma gaskiya ba daidai bane yana da kyau a karantar da ita addini kuma a bata hakuri challenges da za ta fuskanta ta yi hakuri amma dai addinin gaskiya shine addinin musulunci kuma Allah ya mata arziki. Na'am.
To. Kamar kamar na yi hisba sun ba da sanarwar cewa dan a ga mutane masu mashi da sauran ababen hawa cewa kada wani ya ce zai je wurin da ya aje mashin din sai ya tayar da shi sai idan an riga an tashi in an yi addu'a saboda haka da fatan jama'a za su kiyaye kuma su ba su haɗin kai. Mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum malami ne nake kiwon awaki to sai kuma wata 'yar akuya ta shiga cikin garken awaki na amma ban san me ita ba to daga baya bayan ta girma sai wani dattijo ya zo ya ce akuyar sa ce sai na ce to mai biya ni kuɗin dusan da ta ci ya ɗauki akuyar sa sai ya ce ba zai biya ba to malam ya halatta in sai da ita in ɗau kuɗi nan ba shi canjin sa.
Ya Allah sauyi wai kullum sai an yi duk shekara ya kun yi tambaya akan awaki. To wannan yana kiwon awaki kun ji dai abin da aka faɗa sai daga baya sai ya tabbata mai ita ya zo hakkin sa ne ka bashi kayan sa kuma maganar ciyar da ita da kai tsakani da Allah ai yana da kyau ka yi haƙuri ka bar masa abinda kai ya zama hidima saboda Allah. Dalili akwai hadisi sahihi ingantacce da ya zo cikin Sahih Bukhari wani bawan Allah ya je ya yi aiki a gonar wani so da ya yi aikin nan mai gonar wato bai bashi kudinsa ba sai ya tafi bayan shekaru shi mai gonar ko mai wanda yake mai aikin kwadago din wanda ba a biya din ba sai ta juya wannan kudi har suka zama dabbobi raƙuma suka zama garki garki ba ɗaya ba biyu ba shikenan sai ya dawo bayan shekaru mai tsawo da ya dawo sai ya ce da bawan Allah na zaka tuna shekara kaza lokaci kaza akwai hakki na a hannunka baka bani ba sai ya ce eh na tuna sai ya ce to na zo ne ka biya ni hakki na sai ya ce to kaga wannan raƙuman da ka gani daga nan har zuwa ƙarshe su ne hakkinka na ita juyawa na ita juyawa har sai da suka zama garke 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 ya ce ka kora su kai ta tafiya da su sai wannan mai kudin wanda bai karba din ba da wanda ya biyo hakkin sai ya ce akramakallahu kada ka mun izgilanci mana sai ya ce ba izgilanci nake maka ba hakkinka ne ka dauka ka tafi da shi bawan Allah ya saka sanda ya kore garken rakuman nan gabaki daya. Muhallu shahid a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mana shi wanda ya kiwon wannan garken rakuman a farko ya lura da su ya juya bai ce sai ka biya ni ladan juya maka da nayi ko sai ka biya ni ladan kiwo da nayi ko kuma sai ka biya ni ladan aiki da nayi ba akwai wani abun da dole za ka kawo da kai Allah tabaraka wa ta'ala ya biya ka so hakkin ubangiji ne yace idan abu ya bata ka tsaya ka kula da shi kai ta cikiyarsa yanzu misalin mutum ya tsinci akuya an ce kai ta cikiyarta har zuwa shekara guda in ba a samu ba sai a san ko a kai ta baitul mali ko kuma kai amfani da ita randa mai ita zo ka bashi shari'a ba ta ce in mai ita zo sai ka biya shi ai sai ya biya ka ladan ciyar da ita ko wahalan da kai da ita ba so anan ni ina baka shawara ka bashi akuyar sa kai haƙuri ka nemi ladan ka wajen Allah madaukakin sarki idan kuma ka ce baka yadda ba sai an biya ka shikenan in ka je ka sayar da akuyar kuma kwa tafi kotu dan shi kan akuya ya sani ba kudin akuya ba ko ba haka bane ba to wannan shine wallahu ta'ala alam.
Mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum da fatan malami na sharwa lafiya yace da Allah wannan ina so a taimaka a ja hankalin mutane musamman matasa akan maganar taka wando din nan da ake
to hakikanin gaskiya duk shekara muna faɗa shi musulmi fa yana da suturarsa manzo Allah ya yi bayanin suturar musulmi anan nan cikin riyadus salihin ai kuna karantawa ba littafi mai nisa ba akwai kitabul libas an yi bayanin suturar musulmi yadda ake so ba a son wando ya wuce idan sawu a taka wando manzo Allah ya ce duk wanda ya bar wandon sa ya wuce idan sawu ya taka shi to tabbas sai Allah ya masa azaba a kiyama a cikin wutar jahannama so wannan kadai ya isa hadari kuma yawa ana koyi ne da yahudawa da kafirai ba ma wannan ba akwai wani abin da ake waya as down ake cewa ko da shi ma shabab matasa suke a zo ana tafiya ana cire duwawu a waje abun bakin ciki malam kaga mutuni naga wata ran wannan wani matashi naga naga ya saka wando sai naga rabin wandan a rabin abunan din sa nace ya akai haka wani yace yo ai aka maka la wannan ai sune gayun gari ai nace a hakan mutun yana bayyana tsiraicin sa aka ce ai haka ne sai gashi kuma naga ƴaƴan turawan nan haka irin tashoshi haka na abunan alqanawatul fada'iyya wannan tashoshi na satellite sai gashi ƴaƴan arna dinan kafirai a irin su America ina irin ƴan iskan gari suna irin wannan facing cap ne mai kuma mutun ya sa ta haka sai ya sa ta tanan ya sauke ta tanan gurin ya bude wandan sai ya sauke kuma abun mamaki malam wai yanzu mata ma sun fara yi mata ma yanzu sun fara yi mata kuma bayan wannan malam kudatawa ne yanzu akwai abin da ake yi sai mutun ya sa belt saurayi in ya sa jeans din sai ya sa belt idan yazo zip din wandan fa sai ya zuge zip din sai ya bar zip din a bude a rinka hango pant din sa wai wannan shi ma wai gayu ne gabade ku cire wandan ma mu sha kallo kurum shi ya fi sauki Allah ya sauki
mai tambaya na gaba kuma yana tambaya ne akan taimama yace malam ina so a mini karin bayani game da taimama don naji an ce idan mutum ya taimama to ba a so ya bar wurin a wurin ya kamata ya salla to malam idan nayi a haraban masallaci dan ya shiga ciki
hakikanin gaskiya magana cewa wai idan mutum ya taimama wai ba a so ya bar wurin wai dole ya salla wurin wannan magana ba ta da karfi kishiyarta ita tafi karfi kishiyarta shine ya halatta kai taimama anan ka tafi gombe ma kai sallar ka kai in ta kama za ka yi taimama daga nan ka hau jirgi ka je Saudiya kai sallar halal ne dan ku babu nassin da ya haramta lalle akwai wasu malamai da sun faɗa haka amma ka san maganganun malamai na da yawa mu yawanci matsalar mu malaman mu in sun karanta hukunci daya sai a rike wannan hukuncin shi kadai shi ake gaya mutane ba a faɗan ɗaya kishiyar wai cewa in kai taimama dole a wurin zaka yi sallah ba haka bane at-tayammum badalul wudu shari'a tace taimama canjin alwala ne so duk abinda zaka yi da alwala zaka yi da taimama komai ban maka istisna'i ba salla ne kuma ana cewa wai salla ɗaya zakai wai taimama ɗaya salla ɗaya babu dalili akai babu hujja duk wanda zai faɗa haka da zaka ce ka ma hadisi akai babu ra'ayi ne fahimtar wasu ne so zance fahimtar malaman da yafi inganci wanda malaman duniya suka inganta mazuwa ilimi masana karatu suka ce ya halatta da taimama ɗaya mutum ya salla ɗari ma kuma ya halatta da taimama ka taka daga nan ka je kofofa da kai salla ka dawo ka je ko ina ka hau motarka kawai dai in ka samu ruwa ne alwala ta warware kana samun ruwa automatically ta warware ko ka karya ta ko baka karya ta ba ta karye da kanta wannan shine abinda shari'a ta ce kuma ya halatta kai sallar farilla kai nafila da taimama kamar yanda na faɗa ku rike shi a matsayin ka'ida ko formula a gurin malaman mathematics duk abinda zaka yi da alwala zaka yi da taimama akwai wata kwaba da wata tabargaza da mutane suke sai mutum wai ya tashi wai zai yi wanka amma bai da ruwan da zai ishe shi ya wanka amma zai isa ya alwala kawai sai mutum ya je ya danna alwala iya da janaba a jikinsa sai ya je ya salla wai ai ruwan zai ishe shi alwala ba zai ishe shi ya wanka bane ba a nan gurin wannan ruwan bai da amfani a wurinka tunda wanka ne akan ka ba alwala ba so ya zaka yi sai ka hakura ka bar wannan ruwan sai kai taimama kai taimaman ne idan ta dauke maka babban hadisi ba wani karamin hadisi ba so duk abinda zaka yi da alwala zai halatta kai ta da taimama kuma babu laifi kai sallah daya sallah biyu sallah uku sallah wane ne duk abinda kaga dama sannan kuma yanda kai taimama nan kaga dama kai sallah a wurin in kaga dama kuma ka kara gaba duka wannan ba laifi ina jin haka yace ko ko wani abinda aka rage na'am
mai tambaya ta gaba yace da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam tambaya na ita ce kamar haka mutum ne ya kada a mota sai wanda aka kadan ya rasu to amma shi kuma wanda ya kadan ya fara yin azumi bai ida 60 din ba shi ma sai kwanansa suka kare shi malam magadansa za su biya masa wannan azumin ne ko ya wuce da haka
kwarai da gaske magadansa za su biya masa dan manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu hadisi ne sahihi duk wanda ya mutu ana bin sa bashin azumi to lallai magadansa za su rama masa kaga yanzu wannan azumi na kafara bashi ake bin sa ko ba haka bane duk da cewa wasu malamai suna cewa wa alaihi salam ai ana nufin azumin bakanci wanda yayi alwashi yace shi ko sai yayi azumi kaza da yayi bai mutu shi ake nufi amma zance mafi inganci in dai azumi ne na nauyi da ake bin mutum to sai an biya masa wasu sun ce ko na farilla ne ana bin sa bashi na ramadan bai biya ba ramadan din bara ana bin sa bashi bai biya ba sai an biya masa wasu kuma sun ce a'a ba sai an biya masa ba tunda yana kan kokarin biya bai biya ba to wannan babu komai a kansa amma wannan azumi na kafara da ya kashe wani nauyi ne jini ne hakkin ubangiji ne yana da kyau bayan ya mutu waliyansa su biya masa ba wai ku zo kuna rikicin cin gado ainihin mamacin ku kuma kun bashi da kayan nauyin azumi a kansa ba kamar yanda ake biyan kuɗi da ake bin sa bashi yana da kyau idan mutum ya mutu abu na farko da ake fara bincikawa shine bashi jama'a bashi ba kyau Allah ka raba mu da bashi bashi matsala ne bashi hadari ne a rayuwa so kai kokari duk ranar da ka ci bashi ka rubuta Allah ka raba mu da bashi bawushe kuma yace bashi hanji ne akwai shi a cikin kowa haka bawushe yace kuma maganar nan an kusa a faɗa gaskiya manzon Allah yace duk wanda ya mutu akwai bashi a kansa ba zai shiga aljanna ba fa duk wanda ya mutu akwai bashin wani a kansa babu shi ba aljanna sai an biya bashin nan amma yanzu ƴaƴan ka zaka mutu ka ci bashi ka ciyar da su ka ci bashi ka sayo musu abin hawa ka ci bashi kai kaza wallahi idan ka mutu ribibi suke yar motar da ka bari su rabe ta ƴan kadarorin da ka bari su rabe yara yanzu rikici suke akan abin da ubansu ya mutu ya bari akwai yaran da aka kawo mun kukan su babansu ya mutu kafin a kai shi kabari abin ne shi yaran sun fara doke doke a falo wani yaro ya ce ni fa motar baba jeep din nan ni zan dauke ta wani kuma ya ce wallahi baka isa ba kai din ma wani ya ce to ni kuma gaskiya gidan Abuja ni zan ke so ka duba jahilai saboda ba a kai su makaranta ba tun yana kwance malam ba a kai shi kabari ba suna raba gadan kuma raba gadan da ka suke rabawa kowa yana zaba zabi katiga kaga wannan hadari ne shi yasa aka ce ku kai yaran ku makaranta su kulla alaka da malaman addini a wayan musu da kai su gane addini amma dan kai ya zaman to dan abin da ka bari bayan ka mutu shi yake ribibi a kai haka ake tai yanzu a birane da wuraren masu ƴaƴan masu kuɗi da matan masu kuɗi ai ta rikici akwai matan da suka yi ta dakuwa a tsakaninsu saboda mai gidansu ya mutu ya bar dukiya dakuwa doke doke wance ta ce dole ita ne mai yaya ita za ta ci kaza wance ta ce ita kuma ita za ta ci kaza wance ta ce gida kaza take so subhanallah wace irin rayuwa ce wannan kazamtacciyar rayuwa mutane sun rataye rayuwar duniya ita ce komai shi yasa yana da kyau masu tara kudin nan ku san me kuke tarawa ku ta tarawa ku ta tara yaya kuna tara kudi ba ku musu tarbiya ba bayan kun mutu su zo su yi abun tasko abun kunya abun bakin ciki a zo ana raba ƴaƴan ku fada akan gadan ku ba a kai ku kabari ba kuma da yawa gado ana raba sai an je kotu a gurin alkali uwaka ubanka ake a rabu masifa ba a cewa komai wani addu'a ma baya iya yi wa uban addu'a wallahi baya iya yi wani cewa yau ba kudin mu bane ba Allah ya ce in ya mutu ya zama namu ba haka wani yaron fa ya fada fa ana maganar uban shi yace ba kudin mu bane kudin magada ne mallan ya riga ya tafi mallan kawawa mu ake mu mallan a subhanallah kaga ba hankali ko to Allah kiyaye akramakallah
to mai tambaya ta karshe ce da fatan mallan ya sha ruwa lafiya mallan dan Allah a taimaka mini a mini bayani akan lokutan da yafi dacewa da yin addu'a
assalamu to insha Allah sai a sa ta cikin tambayar da zamu amsa gobe bi idhnillahi ta'ala inda masu addu'o'i muna fatan Allah ubangiji ya karbi addu'o'i da bukatun mutane da sanarwa ko komantuwa wannan din aje mana ita bashi gobe sai mu fara da ita insha Allah saboda tana dan tsawo na'am
akwai wani ba Allah da ya manta makullin sa ko kuma ya da makullin sa na mashi yana kusa sai zo wurin an hisbar da kansa sannan ko wanda ya rubuta takarda jiya akan magana yana neman mallam ya masa bayani akan yadda za a shiga hisba da dokoki da ra'ayoyi da me shi ma idan ya zo ya zo ya nemi shugaban yan hisba din zai samu dukkan ayin bayani da sharuɗi da abubuwan da suka dace da shi
idan Allah ya kai mu gobe za a koma karatun tafsiri na masallacin fada insha Allah ta'ala wanda ake yi da yamma gobe bi idan Allah da misalin karfe 4 za a fara bi mashi'atillahi ta'ala muna fatan Allah kai mu dare lafiya. Sannan kuma yau an je ziyara garin Kalcingo, shi ma dai an yi wa'azi kuma sun karbe mu hannu bibbi, abin ya bada sha'awa kwarai 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 da gaske. Muna fatan wanda suka je Allah ba su lada, wanda ba su je ba ma din Allah ya ba su lada. Sai wani sati kuma za mu sake fadan garin da za a sake fita. Allahumma izal islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabb al-alamin. Allahumma izana wa la tudhillana wa akrimna wa la tuhinna wa ansurna wa la tansur alaina wa amkur lana wa la tamkur alaina wa athirna wa la tu'thir alaina wa ansurna ala man baga alaina. Ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya. Allah ka ba mu zaman lafiya. Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu. Allah ka ba mu zaman lafiya a jihar mu. Allah ka ba mu zaman lafiya a garin mu. Allah duk abin da yake tsoratar da mu ka yaye mana shi. Ya Allah duk wata barazana da take fuskanta mu Allah ka kiyaye mu. Ya Allah ka tsare mana malaman mu. 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 Ka tsare mana dukkan al'umman mu gaba daya. Ka albarkaci yan kasuwan mu, ka albarkaci ma'aikatan mu, ka albarkaci iyalan mu, ka albarkaci matasan mu, ka hada kawukan mu, ka sa mu gama da duniya lafiya. Ka ba mu damana mai albarka, ka ba mu damana mai albarka. Ka yalwata rayuwar mu, ka sa mana albarka. Kai mana afuwa, ka yafe mana ba dan halin mu ba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.